والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن اهتدى بهدیہ واستن بسنته الى یوم الدین سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna kara godiya da yabo ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 21 ga watan Safar shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka ci gaba da fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gwargwadon hali cikin littafin Radd al-Azhan ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul a'raf kuma mun tsaya kan aya ta 32 ne mu ƙara sabon lokaci yamma lokaci yayi insha Allah za mu sake komawa kanta ana magana dangane da asalin siyaki wato dangane da kagen da Qurayshawa suke yi a zamanin jahiliya suke jinginawa ga Allah subhanahu wataala na abin da suka kaga cewa ba za su yi dawafi da tufafin da suke saba ma Allah ba don haka sai su yi tsirara in har ba su da sabon tufa ko kuma ba su da tufar da za su karba a wajen al-humus su ne wato al-quraish kuma har ma sai suka ambaci wannan din cewa Allah ne musu umarni to Allah madaukaki sai ya karyata su akan wannan batu kuma Allah ya ambaci sashen abin da yayi umarni da shi qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi Allah madaukaki ya ambata musu cewa yayi umarni da adalci sannan kuma yayi umarni wato mutane su tsaida fusaken su da adalci kuma su tsaida fusaken su yayin da za su yi kowace ibada ma'ana su yi ikhlasi ga Allah subhanahu wataala su tsarkake masa bauta kuma Allah madaukaki yayi umarni da rukun zina zina shine aka fassara shi ma yasturu auratakum abinda zai suturce muku al'aura wato irin abinda su suke yi na yin tsaraici Allah ta'ala ya ce wannan bai halatta ba idan har za a yi bautar Allah subhanahu wataala dawafi ne ko sallah to lalle ne sai a suturce al'aura baya halatta a yi tsaraici shine khudu zinatakum inda kulli masjidin mana ayayin da za ku sallah inda kulli salati nan ne aka samu wajibci na rufewa al'aura yana daga cikin sharuɗa na ingancin sallah kuma Allah ta'ala ya bada dama mutane su ci abin da yake mai kyau su sha mai kyau abin da Allah ya hana shine barna Allah ta'ala ya ce baya son mabarnata waɗanda wajen ci da sha za su yi barna dangane da abinci kenan al-mat'am wal mashrab kada ayi zarfafiya a ciki kada ayi barna mun ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisin Miqdam ibn Ma'ad al-Karim da annabi sallallahu alaihi wasallama yace in ba makawa ga mutum sai ya ci da yawa ya koshi to ya raba cikin sa kashi uku ayat da muka tsaya akan ta Allah subhanahu wataala sai ma yayi musu tambaya siga ta tambaya amma kuma tabbatarwa ake yi kul ka gaya musu man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi shin wane ne ya haramta kawa wanda Allah ta'ala ya fitar da ita ga bayinsa minan libasi wa ghairihi imma tufafi ne in ma wani abu ne wanda ake yin kawa da shi kawa ta gida kawa ta wajen zama da makamantan wannan duka Allah subhanahu wataala bai haramta ba abinda Allah ta'ala baya so shine israfi kuma Allah baya son bankama a cikin abin da za a yi na kawa kuma ba a san wuce gona da irin shine israfi wattayyibat min arrizqi da dada dan ababe na abinci shi ma wane ne zai ce Allah ya haramta ballanta na har su samu madogara wajen haramta nau'in dabbobi da suka yi a baya su ce wannan halal ne ga maza amma kuma mata haramun a gare su ko kuma haram ne ga kowa sai masu kula da hidimar gumaka wane ne ya faɗi haka domin waɗannan dabbobi suna daga cikin al-mustalazzat ababe da ake jin daɗi wajen tasarrufinsu a matsayin abinci kenan Allah bai haramta waɗannan ababe ba to sai Allah madaukake ambata kul ka faɗa musu hiya lillazina amanu fil hayati dunya ai waɗannan ababen da aka ambata zina kayan kawa da abinci mai daɗi dama na waɗanda sun kai imani ne fil hayati dunya a wannan rayuwar duniya bil istihqaq sune suka cancanta in Allah ya ba su to ya ba su ne wato a bisa yarda da su da aikin da suka aikata wa in sharakahum fiha ghayruhum ko da ko wannan su daga cikin kafirai ko masu saba wa Allah su ma zaka ga sun yi musharaka da musulmi da waɗanda sun kai imani wajen amfani da kayayyaki masu daɗi wani lokaci ma sai kaga su kafiran an sake musu ragama na abubuwa masu daɗi su ko musulmi an kuntata musu saboda wata hikima ilahiyya to amma asali abinda kenan duniya na abin daɗi da tufafin kawa da abubuwa na kawa ga muminai ne Allah subhanahu wataala ya sanya koda ko wani su yayi tarayya da su a nan duniya khalisatan amma zai zamanto nasu ne su kadai ai khasatan bihim bin nasbi wa qira bir raf'i ala taqdir hiya ai hiya khalisatun in yazo da wannan qira'a kenan yawmal qiyamati a ranar alqiyama ma'ana ranar alqiyama ba wanda zai tarayya da su a wajen kayan kawa ko kuma ababe wanda suke at-tayyibati min ar-rizqi wannan kan Allah madaukaki zai ce inna allaha harwamahuma alal kafirin yan aljanna za su fada ma kafirai idan sun bid'a a watsa musu wani abu daga cikin abinci ko kuma wani ruwa na aljanna sai su musu shelan cewa inna allaha harwamahuma alal kafirin don haka waɗannan ababe a ranar alkiyama ga muminai kawai suke Allah subhanahu wataala ba zai hada wasunsu a kayan wannan ba to anan wajen dangane da zina mun ambata cewa ya halatta kamar da alqur'ani ya ambata hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi baya yin abubuwa wanda yake na tarafuhi sallallahu alaihi wasallam amma hadisi wanda imam muslim ya rawaito wata rana umar ibn khattab ya ga wata riga da ake kawowa wato daga siyara daga kasan yaman hullatan siyara'a wata jubba ce asin da asin shine hulla an kawo ta siyara'a kuma wadda aka yi ta a siyara kasan yaman ana yin ta da auduga mai kyau kuma sun iya saka ta yi fice wajen kyanta tuba'u inda babil masjidi ana saida ta wajen bakin kofar masallaci wani ya zo da ita zai sayar da ita kusa da masallaci to sai Umar ibn Khattab da ya gani sai ya ce ya Rasulullah law ishtaraitaha li yawmil jumu'ah ya manzon Allah ina ma ka saye ta don ka dinga sanyawa ranar juma'a aw lil wufud idha qadimu ilayka ko kuma ka dinga sanya ta idan wakilai daga wasu garuruwa sun zo wajen ka zaka fito gare su to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai tsaya ba sai ya ce ma Umar yace inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah ai wanda yake sanya irin wannan tufa wanda bashi da rabo ne a lahira to malamai suka ce me annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam ita wannan ba kamar yadda na ambata da auduga ba wato ana yin ta ne da siliki da silk ake yin ta al-harir siyara ita wannan tufan da alhariri ake yin ta an santa kuma kyakkyawa ce sun iya saka ta to da alhariri zaran alhariri ake yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa waɗanda suke sanya wannan tufa waɗanda ba su da rabo ne a lahira wato tunda Allah ya haramta sanya alhariri ga maza kuma mutun ya doge yana sanyawa to ba zai samu rabon saka ta ba a kiyama don ya saba ma Allah to anan malamai sai suka ce ba wai kwalliyar da ke jikin rigar annabi ya inkari ba matsayin rigan ne shi wannan zaran bai halatta a sa ba don haka annabi ya yi ma Umar ibn Khattab inkarin ita tufacce nau'in ta baya halatta a sa ba wai kwalliyar da take tare da shi ko tsadar da take da shi ba to anan sai malamai sai suka fahimci kenan ashe tufa wacce take mai kyau tufa wacce take mai tsada ba haramun bane mutun ya sanya ta matukan babu israfi a ciki kuma sannan babu tarafuhi a ciki wannan shine abin da musulunci baya so da Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin kuma sannan ya tabbata cikin hadisin da aka kawo nan Imam Muslim har ila ya kawo daga Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya kara masa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri wanda a cikin zuciyarsa akwai koda daidai ya kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba irin wannan ba zai shiga aljanna ba akwai al-dukhulul awwal sannan kuma akwai ad-dukhulul lahiq abinda ake nufi cikin waɗanda awwal zumratin allazina yadkhuluna aljanna ba zai san kansa a ciki ba farkon masu shiga aljanna mutum ba zai san kansa a ciki ba za a iya samu mutum da dugon girman kai ko mun kankanta a same da dugon girman kai to baya cikin masu shiga aljanna farkon shiga kenan sai ya shiga wuta saboda wannan girman kan nasa an kankare an masa horo imaninsa kuma ya fidda shi daga cikin wutar ya shigar da shi cikin aljanna amma a ƙarshen yanayi bayan in aljanna sun dade suna morewa mu fahimci irin wannan nasosi din to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai ya kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba qala rajulun sai wani mutum yace innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasana ya manzon Allah ai ko mutum yana so ya ga tufarsa mai kyawu ce yana so ya ga takalmansa masu kyawu ne ma'ana sanya irin waɗannan tufafi shi ma nau'i na girman kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal a ai Allah mai kyau ne kuma yana son abin da yake mai kyau sai annabi ya fassara abin da yake girman kai al-kibru batarul haqqi wa gamtun nas abinda ake nufi da girman kai shine batarul haqqi yin watsi da gaskiya juya baya kememe ma gaskiya kuma gashi an ambace ta ko an yi karo da ita amma a kiyata ai watsi da ita wa gamtun nasi da kuma walakantar da mutane waɗannan idan suka hadu to girman kai ya gama tabbata ma dama mutum zai yi zina domin kaskantar da wasu da nuna tarafuhi shi ya fi su to kenan an samu nau'i na al-kibr a nan wajen ya fada cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so don haka nan ne aka samu daga cikin magabata akwai wani tabi'i kuma jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ahlil baiti wato shine Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'i wanda ake ce shi Aliyu Zainul Abidin shi yana cikin manya-manyan malamai na Madina fuqaha'us saba'a malamin Imam Malik ne ibn Anas rahimahullah to an hakaito a cikin tarihinsa yana da wata riga ta wool riga ce siyabu khazzin wanda aka same ta daga cikin wool mai kyau aka saka ta mai tsada kimarta da ya saye ta saboda shi yana da kuɗi kimarta da ya saye ta dinari 50 nawa ne nisabin zakka ne dinari 20 in ka mallaki dinari 20 zakka wahala alaiha alhawlu zakka ta hau to dinari 50 kiyasin kuma kai sai kai estimating ya saye ta amma yana saka ta ne lokacin sanyi ya saye ta lokacin da ake tsananin sanyi sai yake saka wannan rigar lokacin da sanyi ya wuce sai je sadaka da ita wasu malamai suka ce sai da ta yayi sai ya kasafta kudin ya sadaka da shi. To kaga tunda an same shi ya sai wannan kai har wasu da suka ce masa ya yi sai wannan sai ya karanta wannan aya ce kul man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Kaga kenan an samu a cikin magabata waɗanda suke yanzu misali kaman Ibn Hajar al-Asqalani babban malamin hadisi a ƙasar Masar shekara 400 kadan da suka wuce zuwa 500 abin da mawallafin Fathul Bari shahararren sharhin nan Sahih al-Bukhari an ce mutum ne wanda yake mai yawan kwalliya saboda yana da hali yana kwalliya wata rana ya zuba kwalliya ya hau kan dokinsa zai tafi majalisin sa wajen karatu tare da dalibansa wani bai yahudi sai ya ganshi shi kuma bai yahudi a bubbushe cikin tufafi ragga sai ya tsaida shi yace yana so da Allah ya magana da shi sai ya tsaya da yazo sai ya ce to kun ce annabinku ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ai duniya kurkukun mumini ne mumina ya kuntace yake cikin ta amma kuma kafiri shi kuma aljannar sa ke na cikin yalwa ya zaka kwatanta wannan hadisin da annabinku ya faɗa da yanayin da kake ciki da kuma shi ba yahudin mai magana ga ka da yanzu kai a cikin kawa da kwalliya da dukiya shi kuma bai yahudi yace ga shi kuma a cikin wahala da talauci da rashi kenan aka si ko ai yana so ya karaita annabi ne ai wai yana so ya nuna cewa abinda annabi ya faɗa ba daidai bane yanzu gashi an samu akasin in reality sai Ibn Hajar yake masa eh abinda annabi ya faɗa gaskiya ne hakan yake nufi ai abinda ake nufi yanzu duk talaucin da kake ciki lokacin da aka kiyama ta tsaya ka mutu baka musulunta ba zaka gwammace cewa ina ma a duniyar kake a cikin wannan dan wannan za ka ga aljanna ce akan abinda zaka tarar mu kuma yalwar da muke cikin ta in Allah ya mana falala muka shiga aljanna sai mu ga ashe yalwar da muka samu a duniyar nan ma a cikin kurkuku muke asalin dadi yana can yace abin da annabi yake nufi kenan ya ja dokin sa suka yi gaba eh to don haka wato abinda aka ki shine abubuwan da muka ambata kamar yadda Allah ya faɗa ce innahu la yuhibbul musrifin israfi ya dunkula maganganu masu yawa ai ya tabbata a cikin hadisi hadithin Abu Umama Al-Bahili hadithi ne wanda Abu Dawud ya rawaito shi hadithi ne hasan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbansa sai ya ji wasu daga cikin sahabbai suna ambatan kawa ta duniya da kulliya na duniya da abubuwa irin waɗannan na tufafi masu kyau da makamantan su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai waiwaice su annabi sai ambata masa wani yace ala tasma'un ala tasma'un sai dai faɗa sau biyu shin ba ku ji shin ba ku ji sai da duk attention din su yazo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal bazazata min al-iman innal bazazata min al-iman zama babu kulliya yana daga cikin imani zama babu kulliya yana daga cikin imani annabi ya ga musu har sau biyu al-bazaza shine ma kaman da tidatti ka zauna tufafin ka ba gogaggu ba misali mu a yanzu a waƙe mu tufafinka kawai an wanke su ne ba a goge ba kuma tufa wacce take ba mai tsada ba annabi ya ce yin irin wannan tufafin yana daga cikin imani zama irin wannan yanayin yana daga cikin imani kaga anan annabi yana kore su ne kada ya zamanto kullun lamarin tunanin kulliya da tunanin kawa da tunanin waye shagaltar da mutum domin a cikin sa akwai shagaltarwa madama mutum ya shagaltu da wannan kuma kullun abin da yake bibiya kenan to tabbas zai zamanto wani abu na nau'in girman kai zai iya shiga jikinsa zai iya ganin shife ya fi wasu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal bazazata min al-iman zama cikin burkitata kamar yana daga cikin imani saboda mutum yanzu ya daukan sa shi ba kowa ba ya daidaita kansa da wasu tare da cewa musulunci bai hana zina ba matukar an yi ta a cikin farfajiya wanda yake na musulunci ubangiji Allah ta'ala ya shirya da mu to Allah ta'ala ya ce kazalika nufassilu al-ayati to kaman haka ne muke rarrabe bayanin ayoyi dake dake nu bayyinu ha mithla zalika tafsil muke bayyana ta irin wannan bayyanawa liqaumi ya'lamun ga mutanen da suke da ilimi yatadabbaruna da zasu dinga lura da ayoyi فإنهم المنتفعون بها دون سونه suke amfana da ayoyin Allah Allah ka amfanar da mu Allah yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
الله سبحانه وتعالى yace kul ka ga ya musu yanzu tunda an fadi nau'in abin da suka haramta sai Allah yace ba haram bane nau'in abin da suka ce halal ne sai Allah yace a haramun ne Mene ne nau'in abin da suka haramta Allah ya ce halal ne wancan sa'iba hawami da sauransu Mene ne nau'in abin da suka halalta Allah ta'ala ya ce musu haram ne shine tsaraici yayin da za a bautawa Allah to kai kenan wannan yake nuna mana ashe ba wanda yake da ikon halaltawa ko haramtawa sai wa Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya ambata mana sashen abin da ya haramta domin mu ji mu kiyaye kul ka fada musu innama harwama rabbi alfawahisha ubangiji na ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batan abin da ya bayyana cikin ta da abin da ya koyo wal ifma da kuma sako wal baghya da kuma zalunci da gairar haƙƙi ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ya hana kada ku shirki da Allah tunda Allah bai saukar da dalili a kai ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuma Allah ya hana kada ku faɗa abin da baku sani ba ku jingina shi ga Allah alfawahish yana zuwa da fassarori mabambanta wasu daga cikin malamai na tafsiri magabata sai suka fassara alfawahisha ay at-tawafu uratan wato tawafin nan da Quraishawa suke yi abin da Larabawa suke yi tsirara Quraishawa su ba sa yi tsirara tawafin da Larabawa suke yi tsirara wato malamai sai suka fassara shi shine wato fawahish anan ma zahara minha tawaf ar-rijal bin nahar wa ma batan tawaf an-nisa'i bil layl sai suka fassara shi haka Allah ta'ala ya haramta alfasha anan tawafin da suke tsirara ma zahara minha wanda ya bayyana shine wanda maza suke yi da rana kaga mutum rana tsaka zigidir zigidir yana tafiya yana tawafi a Ka'aba wa ma batan da wanda ya buya shine wanda mata suke yi da daddare su masu kwafe tsirara suna yin tawafi to wasu malamai sai suka fassara wannan shine abin da Allah ta'ala ya hana tunda siyakin ya ambaci irin wannan mummunan aiki da suke a baya Hasan al-Basri rahimahullah shi kuma sai ya ce abin da ake nufi da al-fawahish shine da abina al-ithma al-fawahish ya ambace shi a matsayin zina wal-ithma kuma sai ya ambace shi a matsayin me a matsayin al-khamr wato Allah ya haramta zina kuma Allah ya haramta shan giya menene dogaransa sai ya dogaro da a asalin larabci larabawa al-ithmu suna kiran suna ambatan giya da al-ithmu kama yadda wani mai waƙe yake cewa sharabtul isma hatta dalla aqli fa dhaka al ithmu tadhhabu bil uquli wa ya sha al ithmu sharabtul isma hatta dalla aqli wa ya sha giya yake nufi har sai da hankalin sa ya tafi yace fa dhaka al ithmu tadhhabu bil uquli domin haka dama giya take yi wajen kauda hankalin mutum to kaga anan wajen al ithma ya fassara shi da me da al-khamr to sai Hasan al-Basri ya dogaro da wannan classical definition da Larabawa suke yi a wani abin nan cewa al-ithmu yana nufin giya to don haka sai an buci al-fawahisha wal-ithma musamman ma waɗannan abubuwa guda biyu tare suke wajen haramci a cikin Al-Qur'ani. To an samu waɗansu kuma sai suka fassara wato al-fahisha wal isma kamar yadda Fakhr al-Razi shi kuma ya hakaito sai ya fassara wato al-fahisha sai ya ce ismun ne lil kabira. Al-fahisha babban laifi zunubi babba kamar zina, kamar shan giya, kamar sata, kamar kisan kai, kamar kafafi, manya-manyan zunubai sai fassara wato al-fawahish da wannan. Al-isma kuma sai ce ismun ne li mutlaqi dhanbi kabiran kana aw sagira, yace kowane irin laifi imma babba imma karami kawai mutlaqul ismi ne. In an ce al-isma to ana nufin kawai laifi. Allah ya hana manya-manyan laifi da sauran laifuka. Shi Fakhr al-Razi sai fassara shi a haka. Amma waɗansu malamai sun ce a'a, abinda ake nufi da al-fawahisha shine az-zina. In mun kula malam Abubakar Gumi sai ya hada fassarori guda biyu nan sai kawai yace al-kaba'ir kaz-zina. Kaga ya kawo al-kaba'ir kamar fassarar da Fakhr al-Razi yake kenan. Fawahish yace al-kabira al-kaba'ir. To sannan kuma fassarar da waɗansu malamai suka yi az-zina sai kawo shi shi ma duka anan, domin hadisi ya inganta cikin Bukhari, Imam Bukhari ya kawo cikin kitabu tafsir cikin bayanan ayoyin da suka zo a cikin suratul an'am wadda ta gabata, ya kawo hadisi na Abdullahi ibn Mas'udin da ya rafa'a shi. Asalin hadisin Abu Wa'il ne. Abdullahi ibn Mas'udin yake cewa لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. عبد الله بن مسعود yace babu wanda yake Allah kishi shi ya saka ya haramta zina bayyananniya da koyayya, ba wanda yake da son a yabe shi kamar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya saka Allah ma ya yabi kansa. Allah yana so ka yabe shi, ba wanda yake son yabo kamar Allah shi ya saka ka yabi ubangijinka. In zaka roke shi yabe shi ba wai dan yabon zai kara masa wani abu ba, a'a Allah yana son bawansa ya nuna matsayinsa na ubudiyya kai ka yaddar kaskancinka. To Allah yana son haka. To kaga wannan hadisi ya nuna al-fawahish ana nufin zina kenan. Kamar yadda aya ta Al-Qur'ani a cikin suratul Isra'i Allah madaukaki ya ambata yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha a'a wala taqrabuz zina. Ai wannan ayar na karanta a cikin Isra'i Allah yace wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Kaga Allah ya kira zina a matsayin me? Al-fahisha. To kenan shi saka yawancin malaman tafsiri suka zabi wannan sunan akan abinda ake nufi a wannan aya. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha, ka fada musu Allah ya haramta al-fawahish ya haramta zina ma zahara minha wa ma batana, wadda ta bayyana da wadda aka yi ta boye. Wani zai bayyana zinarsa, wani kuma a boye zai yi ba a san yana yi ba ubangijinsa ne ya san yana aikatawa. To duka dai Allah baya so, shi yasa nan malai yace ai jaharaha wa sirraha, wadda aka bayyana da wadda aka boye. Sannan wal isma da kuma zunubi ai al-ma'asiya laifi kenan, wal baghya da kuma zalunci alan nasi akan mutane bighairul haqqi ba tare da haqqi ba, ai huwa zulmu shine zalunci. Wa an tushriku billahi kuma Allah ta'ala ya hana kada ku shirka da shi ma lam yunzil bihi sultana, abinda Allah bai saukar da dalili akan sa ba. Allah yana saukar da dalili ai shirka ne, ai ana nuna kenan wato kada ku shirka da Allah tunda Allah bai saukar da dalili wajen yin ta ba. In Allah ya ce kaza daidai ne to shine daidai, to ya ce ita shirka haramun ne. Ma'ana wa ma'ana hadha anna shirka billahi la yaqbaluhu aqilun salimut tab'i, shirka da Allah subhanahu wata'ala duk wani mai hankali wanda yake da kubutaccen tabi'a baya taba karbar shirka. Illa hujjata li mushrikin abada, domin mushriki har abada ba shi da wata hujja. Allah ta'ala ya ce wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kuma Allah ya hana kada ku faɗa abin da ba ku sani ba ku jingina shi ga Allah. Al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin haramun ne. min taharimi ma lam yuharram wa ghayrihi wajan haramta abin da Allah bai haramta ba ko kuma halalta abin da Allah ya haramta wannan shine mafi girma shi sai ibn qayyim al-jawziyya yace faratabal muharramat arba'a maratib Allah ta'ala sai ya jera ababan da ya haramta dinnan martaba matakai matakai guda hudu fa bada'a bi ashalihim ibn al-qayyim al-jawziyya yace sai Allah ya fara da mafi saukin wato da yace kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan zina ita ce mafi sauki a cikin abubuwa guda hudun nan ka duba laifin ta fa amma ita ce mafi saukin laifi a cikin su duk manya manya ne amma ita ce mafi sauki a cikin hudun nan sai aka zo kuma wal baghy bighayr al haqqi zalunci a zalunci wani haka kawai to zunubin sa yafi zina a zuda jinin wani waya kashe mutum akan waya ko a kashe mutum akan mashin ka duba wannan danyen hankali ba to wannan yafi zina zunubin sa sannan na uku an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana shirka da Allah ita ce ta uku qululul laifin sai Allah ya cika ce shine ta hudu wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun alqawlu ala Allahi bighayr alhaqqi bighayr ilmin yafi shirka mutum ya faɗa abin da Allah bai faɗa ba ya ce Allah ya faɗa yafi shirka laifi menene fuskar da malamai suka ce yafi shirka laifi lokacin da mutum ya je shi yake shirka kansa ɗaya ta tsaya amma lokacin da mutum ya zo shi ya ce Allah ya ce kaza kuma Allah bai faɗa ba to yanzu abin bai tsaya a kansa ba abin ya yi siraya mutane da yawa za su zama affected mutum nawa suka halaka za su shiga wuta a dalilin ƙaryar da wasu suka faɗa wasu sun ce abu kaza halal ne alhali ba halal bane an ba su amanar ilimi an ba su alama amanar addini sun ɗebi jama'a sun kai su wuta kaga nasu laifin bai tsaya shirka a kansu shi ɗaya ba shi karan kansa a faɗe a ce Allah ya ce kaza kuma Allah bai faɗa ba alhali mutum yana sanar ba wai kuskure ba ba na kuskure ba ya san Allah bai faɗa ba sai ya faɗa ya san Allah ya haramta kaza sai ya ce a kaza halal ne ya kawo dabarbaru ya dan ya halatta kawai dan ya ɗebi mutane kaga anan yayi shirka shi karan kansa kaga nan ya canja ruf da wanda ya shirka sannan sai ya ƙara da alako sai ƙara da alako Salim bai san alako ba sai ƙara da alako shine ya sake ɗiban waɗansu kuma ya tafi da su su ma ya batar da su shi yasa wannan ya fi shirka abinda Ibn Qayyim al-Jawziyya yayi bayani kenan rahimahullah wani daga cikin manyan malamai na tabi'ai cikin malaman kufa almajir ibn mas'ud ana ce da shi ar-rabi'u ibn khutaym kaman yadda ibn rajab al-hanbali ya haka ito cikin jami'ul ulum wal hikam yace rabi'i ar-rabi'u ibn khutaym yana cewa baya halafa la yanbaghi an yaqula lima la ya'lamu wuruduhu ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو التأويل ربيع ابن خزيم يتي بايا حالتا أبندا نفسي كيس أيبي تي حرام بني أبندا نفسي كيس أيبي تي حلال بني كوي ويدن تقليدنشي ai malam wani yace halal ne ko malam wani ai mazhabin sa yace haram ne kawai mutum sai yace halal ne yace haram ne bai san nafsi na qur'ani ko nafsi na hadisi da ya ambata ba ko kuma dan wani tawili da aka yi yace baya halalta dangane da wannan aya don haka kada mutum ya kuskure yace kaza halal ne sai in ya san dalili a nafsi cewa halal ne kada ya ce kaza haram ne sai in ya san dalili a nafsi halal ne mun fahimci wannan matsalar ko Allah ya sa mu dace laifi ne babba malam yace wa idza kana al-amru bit tahlil wa tahrim bi yadillahi wahda in ya zamanto al-amrun halaltawa ko haramtawa ga hannun Allah yake shi daya fa kadhalika ajalul insani fi intihai umrihi hakanan ajalin dan adam ma yake lokacin da shekarunsa suka kare aw ajali ummatin minan nas ko kuma ajalin al'umma ma in yazo intihai amriha biyadillahi wahdahu lokacin da al'amarin ta ya tuke ajalin ta yana hannun Allah shi kadai faman sha'a falyu'min billahi wayattabi' tariqa wanda ya so ya imani da Allah ya bi tafarkin sa waman sha'a falyakfur wanda kuma ya so ya kafirce ya butulce mu Allah wayattabi' tariqa shaytani ya bi hanyar shaytan hatta ya atiyahu ajaluhu haddi ajalin sa ya zakke mai wayandamu ya zan yayi da na sani haitsu la yanfa'un nadam lokacin da nadama ba za ta amfani ba Allah ka tsare mu Allah ya ce wali kulli ummatin ajal
wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
Allah ta'ala ya ce wa li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta mudda da za ta kare Abdullah ibn Abbas da Ata ibn Abi Rabah da Hasan al-Basri suka ce waqatan linuzul al-azab bihim kowace al'umma tana da lokacin da Allah ya yanka mata inda azabar ta za ta sauka dalilin sako in har Allah ya yanka mu al'umma zai azabtar da ita to kowace al'umma tana da ajalinta wala kullu ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'a ba za a jinkirta musu ba koda sa'a daya wala yastaqdimun kuma ba za a gaggauto da shi ba idan har lokacin bai yi ba fal umamu mithlu al-wahid min an-nas al-umumi ma kaman daidaikon mutane ne laha ajalun muhaddadun tazulu bi intihaihi tana da ajali wanda aka iyaka wanda za ta kare in ya tuke mithla ma yamutu al-insanu idza jaa ajaluhu kaman yadda mutum yake mutuwa in ajalinsa ya zo to al'umman ma akwai lokacin da take karewa ya zaman to babu ita kowace al'umma an sanya mata ajalinta Allah ta'ala ya ce ya bani Adam kaga wannan kamar an ga makuraisha wanda suke neman annabi ya gaggauto musu da azaba to kowa an sanya masa ajalin sa kowace al'umma an sanya mata ajalinta in Allah ya sanya mata ajali to lokaci idan yayi shikenan ba za a jinkiri ba kuma idan lokaci da yayi ba wanda zai gaggauto da shi Allah ya ce ya bani Adam ya ku ƴan Adam an koma yin hudu ba dai ga ƴan adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum idan manzanni suka zo muku daga cikin ku ma din na wasu malamai sun ce mausula ce ai in ya'tiyakum rusulun shine takdirin sa kamar yadda Hamadul Ansari Al-Qurtubi rahimahullahu yake ambatawa idan manzanni suka zo muku daga cikin ku kaga nan da aka ce minkum daga cikin ku ashe kenan Allah ya ishara an bada ansa ga Qurayshawan da suke cewa laula unzila alaihi almalaikatu ina ma a saukar masa da mala'iku me yasa aka aiko mana manzo mutum to kaga an nuna cewa ai da ma daga cikin mutane ake fitarwa minkum daga cikin ku to idan suka zo muku ya qusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyin mu ya qusuna ayatuluna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina Allah ya ce famanittaqa duk wanda ya kiyaye ai ittaqa shirka wanda ya kiyaye shirka wa aslaha kuma ya kyautata ai fi'iluhu wato ya kyautata aikin sa fala khawfun alaihim ba su da jin tsoro a kiyama wala hum yahzanun kuma ba za su yi takaici ba fil akhirati haka dai kullum abu guda biyu da Allah yake kawo a matsayin sharadi na samun tsira al-iman wal amal as-salih al-iman wal amal as-salih ba sa rabuwa ba a cewa imani shi kadai ya wadatar ba a cewa aiki mai kyau kadai ya wadatar babu imani mai kyau a'a sai an samu ginshiki imani ingantacce kuma sai an samu aiki mai kyau kuma ba sai kake fassara shi kace mai kyau ba nafsi ne yake cewa ai kaza mai kyau ne kaza ba mai kyau ba ai mun ji bayani to don haka Allah yace famanittaqa wa aslaha wanda ya kiyaye shirka kenan ya samu imani menene duddu shirk al-iman kenan wanda ya samu imani wa aslaha ai amalahu ya kyautata aikin sa to shine Allah ya bashi wannan alwashi fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba za su yi takeici na bakin ciki ba Allah ka samu cikin su wallazina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryata game da ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai game da ita ay takabbaru falam yu'minu biha basu imani da ita ba domin asalin girman kai shine kin gaskiya a faɗa wa mutum nafsi ya ga cewa a'a ba zai yi ba wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi yana daga cikin munafukai domin munafukai suna da wadata kuma suna da girman kai dama kafiran ɓoye ne sun bayyana musulunci ne saboda manfa'a duniyawi yana cin abinci sai annabi ya ganshi yana ci da hagu irin wanda suka ƙoshi da boko suke yi a riƙe wuƙa da hannun dama a riƙe cokali mai yatsu da hannun hagu ana tsallakatowa kaɗan ana sawa baki wai hakan ma burgewa ne boko ne a da hagu suke ci ai kai bokon naka ba koyi yawa ba kana cikin mu har yanzu da hannun hagu suke ci ana yankawa da dama haka suke yi asali ai turawa ake kwaikwaya idan ka kula turawa akasari su ko abu za su sha ba sa rikewa da hannun dama mafi yawancin turawa ko abu za su sha da hannun hagu suke rikewa ai shaidanu ne annabi ya ce la ta'kulu bishimal fa inna shaytana huwa alladhi ya'kulu bishimal kar ku ci da hagu domin shaidan ne yake ci da hagu Allah ya ji gan dan maraya ya ce in ya sa hannun hangu ya tuma takan doke shi takan ce ubanka bai gada ba kaga dai shi nan gado ya kai abin mu kuma sai mu ce musulunci bai yadda ba shine gyaran da za a masa ba za ka sha ba an ce dole sai ka rike shayi da burodin a hannu ka aje shayin naka mana ka kai ni shan shayi ne kofin za ka ajiye a ƙasa ka damki burodin da hagun ɗin in kaso taimakekke ne yake yi sai ka gutsira da hannun hagun ai da hannun dama ka kai baki ka tauna sai kuma ka kurɓu shayinka sai ka sake ajiyewa to an faɗa masa abin da annabi ya faɗa annabi ya ce la ta'kulu bishimal fa inna shaytana huwa alladhi ya'kulu bishimal annabi ne ya faɗa sai ya zaba tsakanin annabi da na malamin da ya ci to wani mutum yana ci da hannun hagu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kul bi yaminik annabi ya masa umarni ci da hannunka na dama shi sai ya ga kamar annabi ya kaskantar da shi yana cin abinci yanzu dishi a cikin jama'a a kunyata shi a ce abinci ma bai ai haka interpretation din kenan ai ka san wani mai girman kai idan ka masa gyara sai ga cewa kai awa da zaka masa gyara to wannan shine girman kan mutum ya ga cewa ba zai iya batarul haqqi wa gamtun nasi watsi da gaskiya juyawa gaskiya bai da kuma kaskantar da mutane ka ga ma wanda ya fada ma gaskiyan bai isa ba shine girman kai to shine sai yaki sai ce laftata'tu bana iya daga hangun eh bazan iya dagawa ba bazan iya daga hannun daman na ci da shi ba sai fada wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace laftata'ta kada ku ka iya addu'a ce da sigar addu'a annabi ya masa laftata'ta ai ba ka iyawa ai annabi ya masa addu'a ce kada ku ka iya shine mai ruwayar hadisi yace ma mana'ahu illa al-kibr ni na san ya iya daga hannunsa ba abun da ya hana sai girman kai daga baya sai aka ce famara fa'ahu ila fihi ba'd bayan wannan magana bai ƙara iya daga hannunsa na daman ku zuwa bakinsa ba hannun ya sandare hukuma ce Allah ya masa Allah ya karba addu'ar manzansa to kaga wannan girman kai kenan yafi karfin yabi gaskiya to shine Allah ta'ala ce wanda suka karaita game da ayyomu wastakbaru anha suka yi girman kai game da ita falam yu'minu biha bas yadda da ita ba ulaita ashabun nar wadannan mazuwa wuta ne hun fiha khalidun zas da wama ciki matukar suka mutu ba su tuba ba amma in sun tuba kafin mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ne karban tuba ne faman azlamu wane ne kam ya kai zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba sama da wanda ya kagi ƙarya ya jingina ga Allah bi nisbati shariki wal walidi ilayhi kama wanda suka jingina ma Allah abokin tarayya ko suka jingina masa da aw hukumin bi tahlilin ko kuma wani hukunci na halattawa aw tahrimin ko haramtawa aw hakama bi tahlilin aw tahrimin wa nasako wa nisbatuhu ila Allah da kuma jingina abun zuwa ga Allah ba wanda ya kai su zalunci aw kazzaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata game da ayoyin Allah shine alqur'ani ya ƙaryata da alqur'ani ma gaba daya Allah ya ce ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab to lalle waɗannan rabansu na littafi fa zai shafe su rabansu na littafi zai same su inji Allah subhanahu wata'ala Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu sai ki ambatawa ai ma quddira lahum min khairin wa sharrin wa rizqin wa amalin wa ajalin abinda aka kaddara musu na arziki abinda aka kaddara musu mummuna abinda aka kaddara musu mai kyau abinda aka kaddara musu na ajali zai dai same su ko yaya mutum yayi abinda aka kaddara masa zai same shi ai ulaika yanaluhum nasibuhum kenan min alkitab shine malai yace mimma kutiba lahum fil lawhil mahfuz abinda aka rubuta musu a cikin lawhil mahfuz min al-ajali ajalun su ne wa gairihi ko wannan sa hatta idza ja'atkum rusuluna suna kan wannan tsaran nasu na girman kai da ƙaryata ayoyin Allah har idan manzannin mu suka je musu sune mala'iku yatawaffawnahum za su amshi rayukan su mala'iku suka je za su amshe musu rayi malakul mauti kenan wa awanuhu alu sai mala'iku su ce musu tabkitan wa ilzaman lahum bil hujja suna masu zargar su suna masu lazamtar musu hujja yanzu akan su aina ma kuntum tad'una min dunillah ina abinda kuka kasance kuna bautawa baicin Allah din ina yake mala'iku za su faɗa musu alu sai su ce ballu anna sun bace mana falam narahum basu gansu ba Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim sa'in nan za su yi shaida makawunan su inda al-mauti yayin mutuwa annahum kanu kafirin cewa lalle fa su ashe tabbas sun kasance kafirai yanzu za su yi wa kansu shaida cewa su fa ashe kafirai ne ashe wannan tafarkin da suke kayansa ba gaskiyar bane da gaske za su shaida ma kansu a lokacin mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tarawa an je baki a za a yi buso sai ya zauna ana tonon rami kafin a gama tono annabi sai yake ba su labarin zuwan mala'ika ga mutumin kirki da zuwan mala'ika ga mutumin banza ga mutumin kirki yadda mala'ika malakul mauti kafin ya zo mala'iku za su tafo da wani kyalle mayafin likafani daga aljanna sun tafo da wani turare wanda duk wani turare da yafi kowanne kanshi a duniya bai kai kusansa ba za su zo da wannan sai su zauna ta gefen dama da hagu a kusa da kansa suna zaune zai daga kai ya kalle su yana kallon su sai ga mala'ikan mutuwa shi kuma malakul maut zai taho idan ya tafo yana zuwa zai ambata ya ke rayi mai imani ki fito ukhruji umarin da zai mata kenan fito da kanki wanda ake girmama shi bude masa kofa yake fita amma wanda aka ji arrestin din sa ba banka da kofa ake a sasha anko ana hankado shi ko fitowa da shi za ya fusgo shi to haka ne fita rayi ma na mumini da wanda ba mumini ba in ya fito a nade shi ta fito a hankali cikin sauki fitar da za ta yi cikin sauki annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaman dugon ruwa da yake fitowa a cikin salka dugon ruwa na karshe akhiru qantaratin dugon ruwa na karshe da zai fito a salka tunda ai salka fata ce tana tsotsan ruwa dan haka lokacin da kai haka ka zubar da ruwa ruwan ya gama fitowa gaba daya to kuma zai ci gaba da diga yana draining daga cikin wannan salkar yana diga to na karshe idan yazo zai diga to ba lokaci guda zai diga ba saboda yana haduwa ne kadan 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 yana taruwa har ya bayyana ya bayyana ya bayyana tukunna har ya kai yadda zai rabu da abin tsits sai diga cikin sauki wannashitatu nashta kina wannashitati nashta cikin sauki a nade ta a tafi da ita saman bakwai duk saman da aka je bakin kofa mala'iku idan sun bude za su ji wani kanshi su ce ma hazar rihu tayyib min al jasad al tayyib wani kanshi ne mai dadi daga rayi mai tsafta sai a ce wane ne dan wane sai a fade shi da sunansa sunansa mai dadi da aka san shi da shi sai su ce marhaba da shi manya-manyan mala'iku na wannan sama ta daya sai su raka wannan tawagar har zuwa bakin kofar sama ta biyu haka za a dinga masa rakiya ana maraba da shi har sai an je saman saman bakwai Allah ta'ala zai maraba da shi sai ya ce uktub abdi fi illiyin ku rubuta bawana a cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani sai Allah ta'ala sai ya ce to ku dawo da bawana ƙasa saboda alƙawari ne nayi minha khalaqtuhum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum sai a dawo da bawa in yazo kuma ya zauna kyakkyawan aikin sa zai zo masa zai za a buda masa a ce a buda masa kabari a buda masa a yalwata masa shi sai a ce a bude masa kofar aljanna sai dadi da kanshi da annashuwa na aljanna ya dinga zuwa masa a kabari yana cikin wannan yanayi sai ya ga wani mutum kyakkyawan mutum ya tafi wajensa ya masallama ya zauna sai ya ce bawan Allah kai kuma wane ne na ga fuskarka fuska ne ta mutumin kirki da ya zo da alheri sai ya ce ana amaluka salih kyawawan ayyukanka da kai ce a duniya ne yanzu Allah ya sanya ni na zama wannan sifa mai kyau dan na zo in ɗebe ma kewa karkaji kadaici to a lokacin idan ya ga haka ya san albushir kenan aka masa ya ce ya Allah ka sa alkiyama ta tsaya mana domin ya samu cikakken sakamako mai daɗi to shi fa wanda yake mutumin banza musamman kafiri to shi kuma akasin wancan ne duk abin da kaji an faɗa anan to akasa shi shi nasa akasin haka ne Allah ka mana tsari Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe to kaga shine nan Allah ta'ala yace qalu mala'ikun zasu ce wato aina ma kuntum tad'una min dunillah ina abinda kuke bautawa baitin Allah in kudi mutun yake bautawa yana ga cewa kudi maganin kome ne kai dai ka san kudi kawai ba abin da zai gagare ka a duniyar nan to sai a tambaye shi ina kudin yanzu a dan shi a kudi yake bautawa in mulki mutun yake bautawa zai iya yin komai na sabon Allah saboda kaiwa ga mulki shine abin da yake bautawa nan ma za a tambaye shi in shehu yake bautawa za a tambaye shi ina shehun duk abin da yake bautawa za a tambaye shi ina yake qalu sai suke ballu anna sun bace mana ba mu ganin su wa shahidu ala anfusihim nan ne fa za su yadda annahum kanu kafirin yanzu fa su dan ashe kafirai ne lokacin da nadamar ba za ta yi amfani ba nan ne za su ce rabbi rji'un la'alli a'mala salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun za su nema su roki ubangiji kafin a cire rayin nasu su ce ya ubangiji yi mana jinkiri mana la'alli a'malu salihan lalle zan yi aiki mai kyau fi ma taraktu cikin jinkirin da nayi a baya sakacin da nayi a baya shine fi ma taraktu ai ba abin da ya bari a baya ajalin sa kan ai ya kare iya shekarun su sun kare me ya rage masa fi ma taraktu ai tafridin da yayi sakacin da yayi a baya abin da ya bari bai yi ba mai kyau yanzu in an ba sa extension zai je shi yayi Allah ce kalla a'a Abu Bindu an ce a'a jinkirin ba a yi cewa zai yi aikin ƙarya yake yi shine aka ce kalla duka harce biyun jinkirin ba a yi da yace in ya koma zai kyautata ƙarya ne shine yasa aka ce inna ha kalimatun huwa qa'iluha magana ce kawai fada ta fatar baki in ya koma ma a wani gu yace walau ruddu la adu limanuhu anhu da za a maida su za su koma abinda suke yi din haka lamarin yake ko a duniya ma haka na faruwa eh mutum ya saba ya kawai yake yi amma in Allah ya kwace kudin sa sai ya shiryu kuma idan kudin ya sake dawa sai ga ya sake komawa ruwa ko injiniya ta same sai ga ya daidaita ina ta neman addu'a ya rusuna amma daga ya ga ya samu lafiya an bashi fa yanzu garanti fa babu kuma jinya fa in ba ita ba sai ya koma ruwa haka dabi'ar dan adam take ubangiji Allah ka tabbatar da mu akan shari'a za mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya share mu Allah da ya ba mu aikun ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai yan uwa wadanda ba su da lafiya akwai dan uwa wanda yake fama da ciwo na fitsari yana roƙon yan uwa su saka shi cikin addu'a ubangiji Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya yi masa sannan akwai dan malamin mu malam Umar Baba Hanafari shi ma wanda azo aka aiko masa yaran bashi da lafiya kuma is critical ill lokaci guda abin ya same shi dan a yanzu haka mallan din ya kama hanya zai tafi Kano yaran yana can a Kano har ya zo na majalisi zai yi karatu can sai aka aiko masa so ana yin sallah sai ba wa mutane uzuri so shi ma a sanya cikin addu'a ubangiji Allah ta'ala ya bashi lafiya dukkan yan uwa waɗanda ba su da lafiya a asibiti da kuma gidaje ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya mana kyakkyawan karshe Allah ya kyautata mana makoma yan uwan mu da suka rasu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu ya kyautata musu makwanci mu kuma in tamu ta zo ubangiji Allah ta'ala ya samu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum